بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بينكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fati gaba da karatunmu na tafsir, kamar yadda muka saba, a yau 6 ga watan Ramalana, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, tana da shekara 1447. Wato 1447, wanda ya daidai da 23 ga watan 2 miladiyar Annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam, idan lissafin su ya inganta a cikin tarihi. Haihuwansa a Bethlehem na da shekara 226. A yau za mu shiga sabuwar sura wadda take da alaka da suran da ta gabata, saboda suran da ta shuɗe ana kiranta suratu talaqi, suran sake, amma ta kunshi idda kuma ta kunshi zamantakewa na aure da waɗansu bayanai dangane da muhimman haƙƙoƙi na aure. Sannan kuma suran ta kammala da matsayin Allah subhanahu wa ta'ala don a tabbatar wa mutane da aqida da tauhidi. To, suran da ta biyo bayanta ana kiranta suratu tahrim. Ita wannan sura ta at-tahrim ita ma kamar wancan sura ce madaniya, a Madina aka saukar da ita. Kuma duk wanda ya saba jin karatu, idan ya je an ce madaniya, to suran tana da alaka da bayani dangane da hukunce-hukuncen shari'a da kuma dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala na zamantakewa na ainihin mu'amala ko ibada ko mu'amala, wanda idan an bi tsarin za a samu rabo gobe kiyama. Duk suran da aka kira ta madaniya, to tana jaddada wannan. Sannan kuma zai yi wahala a ce suran ta zo ta wuce ba ta yi bayani akan abin da ya shafi aqida da tauhidi ba, duk da kasancewa sura makkiya ta fi yin bayani dangane da abin da ya shafi aqida da tauhidi da tarihin annabawan Allah da mutanensu a can baya, yadda suka yi ta fama ko yadda suka yi da'awa, sa'annan da bayani akan abin da ya shafi tashin alkiyama ko alamu na alkiyama ko halayyan ranar tashin alkiyama da batun aljanna da wuta. Amma suwar madaniya su ma suna ambaton wani bangare, amma sun fi yin tarkizi akan jaddada ko karfafa shari'an Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka wannan suratu tahrim madaniya kuma tana da ayoyi guda 12 ne katal, amma kuma ayoyinta suna da tsantsawo. Da ma'ana ba guntaye ne irin na ainihin makkiya ba. Kuma da aka ce suratu tahrim, wannan za a yi mana bayani ne dangane da wani abu na haramtawa. Domin suratu tahrim suran haramtawa, saboda akwai abin da ya faru a kan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma da wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya fara wannan sura. Ga abin da Allah ya ce,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
وبنجي تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نصونا الله برحمة مجنكي. يا أيها النبي يا كيوانا النبي lima tuharrimu ma ahalla Allahu la, me yasa kake haramta abinda Allah ya halatta ma, wato abinda Allah ya halatta maka. Tabtagi mardata azwajin, saboda tsaban neman yardan matayenka kawai. Wallahu ghafurur rahim, saboda matsayin da Allah ya baka, Allah mai yawan gafara ne mai jin kai. Amma dai abinda aka yi wato ba yi daidai ba ga abinda ya kamata abi. Qad farada Allahu lakum,
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم للي حقيقة الله يا فرلن تامكو وروري ورن وانكو إدن كوني ورن ارن دي إدن كوني كون هرن تولابو تو الله تبارك وتعالى يا فرلن تامكو يا سنيا مكو دوكا ga yadda za ku warware al'amarin cikin ruwan sanye. Wallahu maulakum, saboda Allah majibincinku ne yana son ku, yasa da ya halitte ku ya zayyana muku dokoki ya ce ku yi biyayya. Wa huwa al'alimul haqim, kuma lalle Allah masani ne, kuma Allah tabaraka wa ta'ala mai tsananin hikima ne. To da wannan ne malamai suke cewa wannan aya ta fara da kiran annabi, amma da aka kira annabi sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo kalmomin zargi. Bi ma'ana da larabci ana ce itabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kun ga wajen Hausawa suna cewa idan aka tauna tsakuwa, to idan aya in ka ji me ya kamata ka yi sai ta tsorata. Mu kuma muna cewa idan an tauna dalma, ka ji ana tauna dalma, to kana tsakuwa ko kana aya, idan ka ji me ya kamata ka yi ba tsorata ba ka fete a guje. Sannan saboda in an tauna dalma za ka rinka jin karan taunan dalma. Ba mamaki yau da gobe idan haƙori yana da ƙarfi, domin to haƙorin da ka ga yana tauna dalma to ba ƙarfi, ba mamaki fasake zai yi. To idan aya ta shiga cikin wannan haƙori, ko kuma a ce ainihin tsakuwa, musamman ma tsakuwan da babu ƙarfi ta haɗu da waɗannan haƙwara, to maƙarshe ita ma zuzzugewa ba ta yi. To a nan an gabatar da gargaɗi ne ko zargi, saboda kun san wani lokaci dangane da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai an yi takatsantsan da kalmomi. Maka samu wanda bai iya Hausa ba, kawai sai ya zo ya ainihin lafta wata magana da za a yi ta fili da ita. Ko wanda yake sauraro idan bai san yadda ake kifi da kalmomi na Hausa ba, to sai ya ji wani bambara bai hakan ba. Amma da larabci suna ce wannan aya tana daga cikin ayoyin da Allah ta'ala ya ambace su karkashin kitabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
wanda Allah yayi wani abu Allah ke ba haka bane kuma me yasa kai haka me yasa kai haka yasa yake lima me yasa ya kai wannan annabi to harimu ma ahallallahu la kake haramta abinda Allah ya halatta maka ta fage marzata azwaje saboda kana neman yasan matanka saboda haka ba daidai bane babu jawabi amma abinda ake nufi abinda aka yi ba daidai bane domin idan babba ya sa ka a gaba yake me yasa kai abu kaza me yasa kai abu kaza sai yayi shiru wanda ka ga ya zarge ka ya gwada kai fi sai ta yi ka to malamai da yawa sun ji mamaki kwarai da gaske da Allah tabaraka wa ta'ala yake ma annabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak sai yake tabtagi marzata azwaji kana neman yardan matanka saboda annabi yayi wani abu saboda matanka ya zauna lafiya da su shikenan al'aramma matanka tana iya sa ka a gaba ta sa ka sai ka yi rantsuwa sai ka kauce ma wani abu matarka duk wanda zai fito yana farazana yana ce mata ai ni na fi karfin yana faɗa muku wai ya fi karfin mata wallahi da ya halatta a yi gulma ya kamata ka manna kunnenka a cikin ɗakinsa da daddare idan ya gida wajen kwasan sa yun za ka ce yana ta ba da haƙuri yana ce lil da'awun yana ta ƙi haƙuri yana ce zallan kwaɗo yana ta ƙi haƙuri da yi wa masu ɗaya ana hukuk ana bubbuge shi yana ce ki ƙara haƙuri amma da yake shi namiji ɗan barazana ne sai ya fito yana ce ha ha mutum wasa ne daga nan kuma a cikin ɗaki ɗin shi abin wasa ne ya za ka ce mata sai a hankali lallai akwai abin da ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ayoyi da muka karanta suna da dalilai guda biyu ko guda uku da ake ambatawa dalili na farko aka ce manzon Allah yana da baiwarsa da ake karanta Mariya al-Qibtiyya wadanda take wato sadakar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da manzon Allah ya tura wasiƙa na kira zuwa ga addinin Allah zuwa ga basarakin Misra sai basarakin Misra ya ba da amsa shi dai bai karbi addinin Allah ba ya ce zai yi nazari zai duba amma kuma ga kyaututtuka a kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin kyaututtukan akwai kuyangi guda biyu manzon Allah ya ɗauki guda ɗaya ya ba da Hassan bin Thabit radiyallahu anhu ɗaya saboda haka wanda annabi ya ɗauka ba Misriya kuma ba Kibtiya shi ne ya mayar da ita sadaka kuma in aka ce sadaka to wannan ana iya saduwa da ita ko da a kwanan uwar gida ko kifiyanta ko kuma ɗaya daga cikin mata tunda ba duka ware musu kwanaki ba to hakan yana dazinsu kwarai da gaske shi yasa ɗaya daga cikin matan manzon Allah saboda sahaban kifi sai ta shirya da ainihin kifiyanta ta shirya wani abu cewa su takura annabi dangane da wannan bai wanda yake kulawa da ita kuma Allah tabaraka wataala ya kaddara baiwa ta haifa ma annabi ɗa namiji ya sanya masa sunan kakansa annabi Ibrahim ko da yake yaro Allah bai kaddara ya yi tsawon kwana ba amma lokacin da yake karami bai da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce jiki ya yi tsanani ya zo tsaya a kanta ya ga yadda yake wahala da dukkan alamu zai bar duniya shine manzo Allah ya zubar da hawaye har wani sahabi yake ce ba annabi ya yi naga kake zubar da hawaye sai ya ce ai tausayi a cikin zuciya take kuma idan abu ya faru irin wannan wato ido baya iya mallakan kansa dole ya zubar da hawaye abinda aka hana shine a fitar da ihu wayyo Allah na shiga uku na lalace ko kuma kwalele Allah ko da yake kwalele yara ne suke fada ko kwalele Allah yara kanana ne suke fadin haka musamman an kama su ba a duka su amma idan damuwa na kiga uku na lalace ka ji ana ta ihu to wannan shi ne haramu amma bakin ciki a cikin zuciya baka yi saka kauce ba idan ka maka mutuwa.
Sannan kuma zubar da hawaye wannan ma baka yi saka kauce ba idan Allah ta'ala ya sanya maka sananin tausayi. Kuma yaro ya bar duniya, bayan ya bar duniya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace akwai mai kula da shi a cikin gidan aljanna. Saboda haka manzon Allah ya yi bakin ciki saboda rabuwa da wannan alamiji, domin shi ne ɗansa namiji da ya rage. Waɗanda aka ba su daga baya duk mata ne, kamar Nana Zainab, kamar ainihin Ruqayya, kamar Ummu Kulsum wanda ita ma ta rasu daga baya. Sannan kuma akwai ainihin Zainab, kamar yadda muka ambata da Nana Fatima, Ruqayya da Ummu Kulsum sun rasu. Sannan kuma Zainab ita ma ta rasu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ta rage ita ce Nana Fatima. Ita kuma bayan rasuwan annabi da watanni shida ita ma Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ranta. Saboda haka wannan baiwa ko kuyanga ta haifa ma annabi da namiji, wanda kuma ya ji daɗi ya yi farin ciki, sahabbai su ma sun yi farin ciki, sauran matan kuma ba wanda ta taɓa haihuwa. An ce kokari ma ba wanda ta taɓa yi, in banda Nana Khadija bintu Kuwaili radiyallahu anha, da ta haifa ma annabi duk sauran ƴaƴansa ka kaf gaba ɗaya. Ita ta fara haifa masa waɗannan ƴaƴa, yasa lokacin ya zauna da ita ita kaɗai ba tare da ya mata kifiya ba, sai da ta bar duniya a shekara ta goma da ainihin annabi kafin shekaru biyu da wani abu ko shekara uku da wani abu ya hijira daga Makka zuwa ainihin birnin Madina. Ina fata ana bina. To na kawo waɗannan bayanai ne domin saboda wato mutum ya fahimta, a ce a gidanka kana da mata guda biyu ko guda uku ko guda hudu, amma sai aka samu ba wanda ta taɓa yin ɓari, amma da aka baka kuyanga a zamanin kuyangu sai gata ta zo ta samu ɗa namiji, to yaya sauran matan za su ci a cikin zuciyarsu? Alhali kuma an ce kifi kumallon mata ne, ba wanda ya sai ya raba mata da me da ainihin kishi. Tun daga matan annabi suna fama da kishi, wannan ya gwada matan alaramma don sun yi kishi, wannan ba matsala ba ne, sai dai kuma kishi ba hauka ba ne. Ina daɗa jaddada muku ku mata, kishi ba hauka ba ne. Sannan kuma ba yadda za a yi kishi ya sanya kuna ku yi tsafe-tsafe don ki mallaki miji ko ki raba shi da ƴaƴansa ko ki mallaki ƴaƴansa. In kin yi haka kin yi a banza a duniya, ba za ki samu kwanciyar hankali ba. Idan kin je lahira, wutan jahannama Allah zai tura ki kuma ya sa mala'iku su wulakanta ki. Walaqad alimu laman ittarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bisa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun wala yuflihu sahiru haythu ata. Saboda haka ba abin burgewa ba ne, amma kishin da bai ta karaya karya ba, wani lokaci in ya kama ma har da ɗan zunguri wanda ba za a je kotu da gaban ƴan sanda ba, wannan ma ba matsala. Tunda akwai matan da ta fasa akwashin kishiyanta a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a ce ka yi azumi sannan kana ɗakin ɗaya matan, to ita kuma ɗaya ƴan uwanta sun kawo mata abubuwa na kyauta, ciki mai yiwuwa har da ainihin kayan ciki da jan nama ga naman kaji, sai ta yi farfesu na musamman, sai ta ce bai kamata ta ci ita kadai ba, bari ta aika ma ainihin mai gidanta, alhali kuma yana wani ɗaki. Saboda haka aka samu kula, kulan kula lafiyayye kenan, lafiyayyen kula aka zuba abinci a ciki. Da aka kai ɗakin kishiya ta ce wannan fa, aka ce ai kishiyanki ne ta kawo. An kawo baba ne kawai da ta dubi kula, ta yi kwallo da kula, sai da kula ya fashe ya tarwatse gaba ɗaya. To abinda ya kamata kai idan kana ɗakin ko idan ka zo, to sai ka dubi kula da sai irin wannan, sai ka ɗauka sai ka bayar, sai ka ce haza bi haza. Domin haka annabi ya yi. Allah ranma za ka iya. Ko kuma za ka ce to nawa ne kulanki, don za ka ana sa maka abinci ba baka san kudin kula ba. Ya kamata mai gida ya san kudin kula. musamman ma wanda yake da mata da yawa, amma mai mata ɗaya ɗan rakiya ne. Yasa kullum in muna magana muna jaddada bayani, shi mai mata ɗaya fa ba zai iya fahimta ba, ba zai samu ƙarin fahimta ba sai ran da ya ƙara wahala wa kansa. Sai ya ƙara ta biyu. Duk wanda yake da mata biyu ko mata uku ko mata huɗu shi zai fahimci haka, amma mai mata ɗaya ba zai gane ba. Saboda haka mai mata ɗaya Allah ya shirye ka. To kaga a irin wannan gaba an samu kuyanga ta zo ta haihu. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana mu'amala da ita tunda daman ya halarta. Ubangiji ta'ala ya riga ya ambata illa ala azwajihim aw ma malakat, abinda daman su ta mallaka, abinda suka mallaka na bayi. To da suka takura wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ana garin nana Aisha da nana Hafsa, kuma waɗanda yake suna daga cikin ƴan gaban goshin manzon Allah a gidansa, su suka takura masa. To lokacin da ya shiga ɗakin nana Hafsa sun yi magana da nana Aisha, sai ya shiga ɗakin nana Hafsa ake sun haɗa baki. Nana Hafsa da ta yi magana sai manzo Allah ya ce, to wannan dai da kuke gani, mariya da kuke gani, to daga yau na haramta ta, na faɗa miki ke kaɗai, kar ki faɗa ma kowa. Wasu suna ganin ya ƙara mata da bayanin cewa wato kaman ya sani, kaman ya san sun yi magana da ita da kishiyarta nana Aisha. Sai ya ce, da mahaifinki da mahaifin nana Aisha ya ce su ne za su zamo shugabanni a bayana, iyayenku za su zamo shugabanni a bayana, amma dai ban sai ki faɗa ma kowa ba. Wani lokaci ya halatta mutum yana da sirri zai iya faɗa, sai dai su kuma mata ba su cika riƙe sirri ba. Yasa za a ga mazaje da yawa sun mallaki abubuwa da yawa, wani yana da kuɗi a kawun ɗinsa amma matansa ba su sani ba. Saboda in matanka sun sani rigima ce, akwai fitina, amma in guda ɗaya ce komai ma naka za ta sani. Yasa ran da duk kabar duniya ko ta samu iko a kanka, wallahi danginka sai sun sha wahala. In ba kai sa'a ba, iyayenka da suka haife ka sai sun sha wahala a hannunta. Wannan yana daga cikin illan zama da mata ɗaya. Saboda za ka riga za ka sake komai ne. To ina fata dai ajiyar lingi matarsa ba guda ɗaya ba ne. Yawwa, don kun san wani lokaci ne dawa malalata ne. Ga su da filin noma amma ba su noma. Dun ba ma jin suna tara mutane wajen ba da zakka. Kuma su yi ta zama da mata ɗaya saboda tsaban lalaci. Ai, ba za ku ce amin ba? Wala ala faɗin abinda yake, haka yake. Haka yake, in kana da matanka da yawa kuka san albashinka, to za su raba albashin a tsakaninsu. To in kana da wata sakekkiyar mata da 'ya'yanka guda biyu a hannunta, to fa in suka zo rabo ba za su yi rabo da waɗancan 'ya'ya guda biyu ba. Sannan ba za su kula da activities ɗinka na yau da gobe ba. Idan za ka je wajen aiki da kafa za ka je, in kana da mota ko kana da mashin, yaya maganan sabis, yaya maganan kuɗin abin da ainihin mai, kuɗin nefa, sai ina za a samu. Kawai su za su yi lissafi kamar nasu ne suya su, sauran kuma a barka da jidali. Yasa mafiya yawa za ka samu duk wanda yake da mata fiye da ɗaya, to za ka yana taka tsantsan. Ba kowane abu ne yake bayyanawa ba. Kuma in ka faɗa ma wata kace kacce faɗa, to wata rana sai ka ji abinda ya faru a gidan Annabi kenan. Ya ce mana na Hafsa kada ta faɗa, amma kuma da taɗi da taɗi sai ta tsegunta mana na Aisha. Ta ce wannan fagadan nan da muka haɗa
ko tarkon nan fa ya kamu kinji kaza
ne kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi wanda ka fada mata sirri din nan fa to fa ta fada to tunda ta fada dama akwai hukuncin da yake kanka to ka warware wannan hukunci amma wannan is normal ana samu a tsakanin ainihin mazaje da matayensu kamar yadda ayan gaba ta ambata ta riga ta fallaka amma dai ruwayan a cikin hadisai ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai ɗakin da idan ya shiga an sai ɗakin nana Zainab bintu Jahar sai daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai Zainab bintu Khuzaima ita ta rasu kafin manzon Allah ya bar duniya bata dade tare da annabi ba amma Zainab bintu Jahar ita ta dade tare da manzo Allah kuma akwai dangantaka tsakanin su to kullum yake ga ɗakin sai a baki zuma ko zuman reguwa ko kuma na yana dan wani karni hakan nan yana da zaki amma yana da karni idan mutum ya sha akan gane ya sha to da manzo Allah ya zo ɗakin nana Aisha sai ta ce ni na ji warin wani abu akwai abin da kai ce zuma ne na sha ta ce amma kai wannan zuman wato fati itacen kaza yasa nake jin karnin shi ko manzon Allah baya son a ce ana jin karni da gare shi shi yasa manzon Allah baya cin tafarnuwan da zai dame shi ko albasa da zai dame shi ko wani abu mai wari ko mai karni annabi yana kawar da shi yace innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu ibnu adam saboda mala'iku suna tutuwa da abin da dan adam yake tutuwa dalilin da yasa aka ce in zaka zo masallaci akwai mala'iku to in dai akwai karni a jikinka to kai kokari ka kawar da wannan balle kuma mashayin taba balle dan huyi ka gani saboda haka manzo Allah sai ya ce ai zuma ne sai ce amma wannan zuman kai wannan zuman jama'a wannan reguwa din yana da karni saboda ya dame mu kuma sun shirya da nana Hafsa ita ma idan ya shigo wajenta ta faɗi haka yasa yana shiga ɗakin ta bayan lawasan sai ta ce ni fa na ji ƙarni ya dame ni yace a'a na je can an faɗa na zo nan ma an faɗa wannan ai reguwa ce sai amma kai wannan reguwan ta yi fiye fiye da yawa ta ce ita fiye da yawa sai manzo Allah ya ce mana na Hafsa to tun da dai haka ne daga yau na haramta ma kai na shan zuma ai zuma halal ne amma annabi ya haramta ma kansa saboda me saboda matansa din ya samu zaman lafiya kar ya je wani daki ma a sake faɗa masa haka to kaga akwai asbabu guda biyu sababi na farko ya haramta ma kansa Mariya Al-Kibtiyya da ya faɗa mana na Hafsa yace kada ta faɗa ma kowa amma ta zai gunta a riwaya ta biyu ko a riwaya waɗanda suke asaniya annabi ya haramta ma kansa zuma kuma kaman hada baki suka yi saboda a wancan daki yana dadewa ana baki zuma yana sha saboda haka sai ya tadi kaga wannan ya gwada ashe in kana da mata da yawa dakin da aka fi kyautata maka to zama zaka yi ka ajiye hularka har ma ka manta kwarai da gaske saboda mai yiwa kana zuwa za a kawo maka dambun nama sannan za a kawo maka irin five alive bayan nan kuma za a kawo maka ruwan sanyi ko kuma sauran dakunan idan ka je sai dai a kawo maka karago da lakasera ai ba zai haɗu ba kuma wannan ya gwada ya halarta mutumin da yake da mata biyu ko mata uku yana zaga dakunansu yana zama yana hira da su sai dai kawai abinda ba baka dama ba yadda za ka sadu da su ba zai yiwu ba saboda wanda yake kwananta ita take da haƙƙi sai idan ta yi kyauta tana iya ba da kyauta kamar yadda malaman fiqh suka yi bayani tunda masail fiqhiyya ce ina fatan an gane to abu na farko anan annabi ya haramta abinda Allah ya halatta masa saboda yana neman yaddan matansa ta take mardata azwaje kun ga mardata din nan haka yake rubuta shi in ka dauka sai ka dauka jami'i ne in ka samu mai koyon larabci sai sai mardata saboda marza ta ta din ta ummafuha abu da take saboda haka in ta tazo tana bude a irin wannan kalma sai a dauka jami'i plural ne alhali ba plural bane singular ne yadda magabata suka rubuta alqur'ani kenan sai sa in ka zo ka sa ta daurariya mai kaman kwai da digo guda biyu ba zai yi ba ar-rasm al-uthmani wato ar-rasm al-uthmani na alqur'ani ka saba sai dai a rubutun yau da gobe na larabci za ka sa marja ya sa wajen fassara sai su ce rida azwaje amma a rubuta marja yadda ka san jam'i haka za ka gani to tafsiri marja ta azwaje shine idan ka sa ta'un din marbuta to tafsiri marja ta azwaje duk ɗaya ne amma in ka dauka jami'i ne haka sai tafsiri marja ta azwaje wanda kuma kwaftawa ne ba daidai bane ina fatan an gane wannan masu rubutu na alqur'ani sun san wannan ainihin ka'ida to maza Allah yayi haka ya haramta ma kansa abinda Allah ya halatta masa domin saboda ku zauna lafiya da matanka ake kenan kai ma an ka haramta wani abu daga abinda Allah ya halatta maka domin saboda ku zauna lafiya da matanka ba matsala bane mace tana iya maka sharadi ta ce banda kishiya duk yadda aka yi banda kishiya kuma an ka yadda kishiya duk wani lokaci namiji yana bare-bare sai ta ya yadda duk da kasancewa akwai malaman da suke ganin tunda Allah ya ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'a to ko an yi sharadi cewa banda kishiya aka ce wannan sharadin bai shartantu ba saboda aka sharadi bai ba domin saboda mai mutum yana kokarin ya haramta ma kansa abinda Allah tabaraka wataala ya halarta masa ne kuma za ka yi auren mace guda daya ka ce ba za ka kara ba sai ka zo ana wuji-wuji da kai kai nan da kyar to kana iya ce kai ya kamata ka yi kari domin kana tare da mata daya tana wahalar da kai tana dafa maka aya a tsakarka ba wai a tafin hannu ba to ba sake sai kamata ka yi ba karo mata idan suka daidaita shi kenan ka sake karowa saboda ai ba a son sake ai babu dadi in ba ya zama dole ba ba a son sake to don haka abu na uku tunda muke abu na farko shine annabi ya haramta ma kansa abinda Allah ya halatta masa na ci gaba da kasancewa tare da kuyan gan samariya alkiftiyya ko kuma na shan zuma ko reguwa na biyu kuma ya yi haka ne saboda ya samu natsuwa da kwanciyar hankali tsakaninsa da matansa don ya kwantar musu da hankali abu na uku ya faɗa ma ɗaya daga cikin matansa ya ce na haramta abu kaza amma kar ki faɗa saboda shi ya san yadda zai yi mu'amala ko an kawo masa sai ce a'a baya bukata in ya ce a'a shi kenan baya son ya sha ko baya son ya amfani da abin to amma da ya ce kada ta fala ita kuma sai ta fala to a kan wannan tunda mata guda biyu ne suka shirya waɗannan abubuwa nana Aisha da nana Hafsa radiyallahu anhuma an ce su biyu ne akwai ruwayan da aka shigo da waɗansu matan a ciki amma an fi rinjayar da waɗannan to su ma Allah tabaraka wata'ala sai ya kawo wa'azi ya bi ta kansu ba ma su biyun ba sai da aka haɗa da sauran matan annabi guda tara su ma ba kyale su ba saboda ƙarshe sun zo sun hadu sun yi tarayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce to indai haka ne ko fa suna gidan annabi suna shan wahala ya kamata su samu walwala wani lokaci za a kawo suna ganin ana kawo zakka da sadaka da abu kaza da kaza sai a raba wa mutane a matsayinsa na annabin Allah manzon Allah bai kamata a ce kwana uku za a yi a gidansa ba a ɗora abinci ba sai dabino da ruwa kaza da kaza da kaza don su ma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bi da waɗansu ayoyi ta kan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma da farko kamar yadda muka yi bayani su ne waɗannan. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, me yasa wato kake haramta abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta gare ka. Yasa cikin tafsiri yace ikhtulifa fi sababi nuzuli sadri hadhihi sura, malamai sun kara wa juna ilimi wajen dalili dangane da dalilin saukan ayoyi na farkon wannan sura. Fakila aka ce nazalat fi sha'ni mariya, ayoyin sun sauka ne saboda annabi ya haramta kuyangan samariya al-kifiyya. Wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kad harramaha. فنزل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أهل الله لك تبتغي مرضاة أزواجه والله غفور رحيم. سنة كومنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يتي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له عمة يفؤها. النبي ينادى قيانجا إتتي ماليا واني ما يدي إتتاك فلم يزل به آئكة وحفصة. Amma falam tazal bihi Aishatu wa Hafsa, Aisha da Hafsa radiyallahu anhuma basu guce ba suna takura mata hatta haramaha, har sai da ya haramta ta. Fa anzalallahu azza wa jal, shine Allah ya saukar da wannan aya, ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, me yasa ka haramta abinda Allah ta'ala ya halatta gare ka. Wato don neman yardan waɗannan mata saboda haka abinda aka yi ba daidai bane. Sannan kuma dadin dadawa, an samu ruwaya ta Abdullahi dan Abba, Allah shi ƙara yarda da su. Abdullahi dan Abba a zamanin annabi yana da cikin karan sahabbai, tunda yana kwana ɗaki ɗaya tare da ainihin ummansa a ɗakin manzon Allah. Manzon Allah yana ɗakin shi ma yana ɗakin. To ka yi imajin yaron da zai zo baƙo, misali a kawo shi hutu gidanka wajen ƴar uwarsa, a ce ku kwana ɗaki ɗaya, ai yaron bai da wayo. Saboda ina da wayo ba za ku kwana ɗaki ɗaya ba. Ko da yake yaran yanzu za a ga idonsu kaman kuli-kuli, sai a hankali. Sai a hankali. To ruwayan Abdullahi dan Abba, Allah shi ƙara yarda da su. Yace wata rana yana tare da Umar, Allah shi ƙara yarda da shi, suna shiga suna fita. Kawai sun tafi aikin hajji suna dawowa, sai ya samu gaba. Yace akwai waɗansu mata guda biyu da Allah ya ambace su a cikin suratul Tahrim. Amma wakilin sunansu ya ambata, bai ambaci sunayensu ɓalo-ɓalo ba. Ya ce waɗannan matan suwaye. To ɗaya daga cikinsu ɗiyar Umar ɗan Khattab ne. Kuma abinda ya faru a lokacin a gidan annabi, sayyidina Umar ya yi shiga da fita, ya yi zirga-zirga. To baya son a masa tambaya a kan haka. Domin saboda me, akwai kuskure da abinda ‘yarsa ta yi wanda ba daidai ba. Duk da kasancewa Umar ɗan Khattab, lokacin da wannan labari ya zo ya same shi cewa gidan annabi ya ɗan dagule, shi da kansa sai da ya je kowane ɗaki ya musu wa'azi. Saboda za mu samu ƙarin bayani a gaba. Ko da yake don mun kawo shi ba matsala ba ne, in ya so sai mu yi fassara kawai a gurguje. Sayyidina Umar yana da abokin tarayya. Kullum idan abokin tarayyan ya je majalisar annabi, abinda ya ji in ya dawo sai faɗa ma Umar. Shi kuma Umar ya tafi sana'arsa. Washi gari idan sayyidina Umar ya tafi majalisar annabi, shi kuma abokin nasa zai tafi sana'arsa. Shi ma idan ya dawo zai faɗa ma abokinsa abin da ya faru. Kuma a tsakaninsu suna wato daidaita abubuwa, wanda yanzu ba za mu iya yin haka ba. A ce duk abin da ka samu a riba na kasuwanci, ga wani ya zo wajen tafsiri ya ji tafsiri, idan ka koma za ku raba riban daidai wa daida. Ai yana da wahala. Sai ka je kai ba kana zuwa wajen tafsiri ba, kana son ka zamo shek, to sannu shek. Sai ni dai na san ba za ka ci la haula ba. Saboda haka ba yadda za a yi ni zan je ina wahala, in ringa ɗaukawa ina baka. alhali so mutane ba sani ba wallahi yana daga cikin abinda yake bada lada mai yawa kamar yadda annabi ya ambata shine ifamu ta'am katiyar da mutane abinci yana daga cikin abinda mutum zai shiga aljanna salun alun ba tare da tsangwama ba koda da waɗansu kurakurai shine ifamu ta'am mutum ya ci yadda abinci yasa Allah ya yaba ma waɗansu bayansa yace wa yutaimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura suna yi ne saboda Allah kuma babban lokacin da mutum zai ci yadda abinci ya samu lada mai yawa shine a cikin watan Ramadana ka ci yadda bayin Allah masu azumi Allah tabaraka wa ta'ala ya baka lada irin ladan da zai ba su yayin da suka sauke azuminsu gaba daya ka ci yadda abinci mutum ya samu karfin hali yayi sallan akam raka'a 11 ko 13 ko ya samu dama ya karanta ayoyin alqur'ani ko yayi waɗansu ayyuka na kwarai to fa kana da commission a ciki kana da kwatankwacin lada irin nasa saboda haka lalle wannan bangare yana da muhimmanci aino wani lokaci mutane ne kawai suna cikin aikin alheri sai ka sun bata sai wani ya ce kawai katti sun zauna sai tiyar da su ake eh akwai kattin da sun zauna sai tiyar da su ake babu lada tunda dama annabi ya faɗa wala yaqulu ta'amaka illa taqi kar ka yadda wani ya ci abincin kan ba mai tsoron Allah ba don ka dauki abincin ka ka bada dan wuiwui gobe zai ci gaba da kan wuiwui din ne in ka dauki abincin ka ka bada shedani to fa zai samu karfin hali ne yayin shedanci sannan kai ma kana da commission a ciki amma in ka bada bawan Allah ba zai manta da kai ba zai ci gaba da yin maka addu'o'i a duk lokacin da ya tuna da kai saboda haka sun kasance suna wannan karbebe wato karbebe ne a tsakanin su to sai wata rana wannan din yana dawowa daidai isha'i sai ya buga ma Umar kofa sayyidina Umar da yaje an buga masa kofa yace lalle yau akwai matsala yace akwai matsala yace lafiya yace ba lafiya ba yace me ya faru yace ai rikici aka yi a gidan annabi duk ya sake matansa duk matansa guda tara ya sake su me yiwa saboda waɗannan dalilai guda biyu ko ɗaya daga cikin su da muka ambata abin yazo ya kafi matan duk ya sake su ki annabi ya saki matansa to kun ga shi sayyidina Umar da yake magana da shi akwai yasa ciki yace sai da ya kwana cikin damuwa amma yace bari dai ya bari da asuba zai je ya bincike tunda ba zai je da daddare yana ainihin bincikawa ba shine da asuba ya kama hanya yana zuwa ya samu matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yake ciki ya fara samun diyarsa tace ita ma bata san me yake ciki ba saboda kowa zugu me yake ya je wajen Lala Aisha ya tambaye ta tace to ai akwai yar ka je ka nemi karin bayani da mun dun dakin da yaje sai a ce akwai yar ka za ta maka bayani saboda rikici ya dan yi rikici aka ce da rikici yayi yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dan tattara kayansa sai yace zan koma dakin da yake manne da masallaci yace wallahi ba zan sake shigo wajen ku ba na tsawon wata guda ko ka dauka ko a yanzu ne kaddara ake mai mata daya eh me yiwa yayi rantsuwa yace ba zai sake shigo wajen matansa ba na tsawon wata guda to balle a ce mai mata biyu ko uku ko hudu ai ka san babban al'amari ne dai abin da annabi ya ce kenan amma sai labari ya yatsu cewa annabi ya sake matansa gaba daya a gurguje shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawf adha'u bi walau ratuhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum idan wani al'amari ya zo muku sai su ta yadawa akai ta yadawa annabi ya sake matansa ya ce to ina annabin yake aka ce yana wancan daki ya ce ba zai shigo gidan nan mota guda saboda haka shine yaje wajen annabi manzo Allah ya rufe kofa ya sanya yaron gidansa ya ce duk wanda ya zo ka hana shi shiga sarka bar kowa ya zo kaina wannan ya gwada yaron ya baci dole a samu ire-iren waɗannan abubuwa sai dai su mata ko sun bata maka rai idan ka yi rantsuwa ba za ka shiga gidanka na tsawon wata guda ba to za a baka dama ka hora su amma ba za ka rinka aiko musu abinci da nama inda hali har da nama yi ba mamaki wata ma a cikin su da ce a to ai ne gare ya ƙara rantsuwa ma na wata guda ba zai zauna a gidan nan ba eh domin saboda mayanan ma mun fitin abu mai kyau to shine Sayyidina Umar ya zo ya samu wannan bawan Allah ya ce ina so in shiga wajen annabi ya ce to bari in je in faɗa masa aka je aka faɗa wa manzo Allah sai ya shiru ya ɗan tsaya annabi ya yi shiru sai ya fito ya ce na je na faɗa masa ya yi shiru shirun nan bai ba da dama ba kenan shikenan sai ya je ya ga sahabbai ko'ina zugum-zugum ana ta jimamin ya sake dawowa ya ce kai ya ce ba zai yiwu ba ni dai ka je ka sake neman mun izini ya shiga na biyu ya faɗa ma annabi ya yi shiru bai yi magana ba ya sake dawowa na uku ya ce ka shiga ka yi magana ka nema mun izini ya sake shiga ya nema masa izini sau uku yana faɗa ma annabi bai yi magana ba an ce surukinsa zai shigo kuma sahabinsa amma bai ba da izini ba saboda haka dan aika sai ya juyo ya dawo bayan ya dawo ya faɗa ma Umar dan kafa ya kama hanya ya tafi ya ce eh lalle wannan babban al'amari ne wannan abin da ya faru babban al'amari ne ya ce amma ni ina fi tausaya ma 'yata saboda ba na son rabuwanta da annabi tunda ta samu waje mai martaba da mutunci bai kamata ta rinka biye ma ƙawayenta ba ma ainihin kishiyoyinta ba kuma na faɗa mata to lokacin da ya juya mazala sai kira yaronsa ya ce ka ce ma Umar ɗin ya shigo shine ya shigo mazala ki kaɗansa babu kowa a cikin ɗakin daman ya ja sallah sai ya shiga ɗakin matansa ma ba sa ganinsa tunda dama ya ce ba zai shiga wajensu ba kaga babu wanda zai ba ta dama ma ta shigo wajensa to shine ya ce ya manzo Allah ya ce gaskiya al'amari fa ya dagule ana ta yaɗa labarin cewa ka sake matayenka gaba ɗaya menene gaskiyan al'amari annabi ya ce ban sake su ba wannan yana gwada duk wanda tun matan da ta je ta ce ko waɗansu suka ba da labari suka ce ai mijinta ya sake ta aka zo ana taraddadi to a kira mijin a ji tabbaci in ya ce a ne in ya ce a ne in ya ce a ya tabbatar a lokacin ya sake su kenan shi yasa ake son a samu masu hankali da natsuwa don kar a zo yarkace ko ko yar uwarka kanwarka ka ce za ka shiga tun wani namijin in ka masa wani irin shiga to a lokacin kuma sai ya lafta sakin shi ne ya ce ban sake su ba labaran da yake faɗa ba haka ba ne sai ya yi shiru sai ce to me yake faruwa ne amma ni na fi su na musu bayani na ce su ji tsoron Allah bai kamata su rinka takura annabi ba saboda Allah ya zaɓe shi ya ce amma ba su je abin da nake faɗa musu ba manzo Allah ya shiru bai ce komai ba wannan yana gwada wani lokaci idan akwai sirri na gidanka ba za ka je kana faɗa ba tun ƙarshe za ku zo ku sasanta da matan idan kun sasanta kuma za ku zo ku zauna tare mafiya yawan maza suna kiyaye haka amma ko mata ba sa iya kiyayewa ko mata ku ne problem eh na faɗa na sake faɗa mata ku ne bala'in saboda ba za ku iya kiyayewa ba
wata sai ta sake ta ta magana sai ta fadin abin da bai dace ba kuma daga baya sai an zo a sai to kiyi hakuri don ba kasafai nan take ake sai ka sake ta ba saboda consequences din sakin akwai matsala saboda haka Umar dan Khattab yace sai na daga kaina yace sai na ga inda annabi yake gashi ga yadda yake ga yadda ya fito yace ka tabar man da manzon Allah yake kwante akai idan ya tashi sai an ga shatin tabar man a jikinsa yace ya rasulullah yace muna cikin talauci ka roƙan mana Allah ya bamu walwala ga rumawa ga gasara kunan kaisar wato da ainihin kitra yadda suke cikin walwala sai manzo Allah yace a yace su an ba su lahiran su a duniya mu kuma za mu jira namu a lahira kana son Allah ya canza mana ne dike kana son Allah ya canza mana ne to akwai abin da ya fada yace su da a birnin makka suna tsanani wa mata mata suna musu tsananin biyayya amma da suka zo Madina sai suka samu matan Madina ake su suke juye mazajensu to sai aka samu kula na al'adu guda biyu karshe a hankali su ma matan Makka suka fara koya dine yake cewa ya manzon Allah wato da a Makka muna zaune lafiya duk umarnin da muka bada mata bi suke yi amma yanzu mun zo Madina mata suna son su fi karfinmu ni ma haka nake ta fama da matata kaza kaza aka ce anan ne annabi yayi dariya amma kawai murmushi yayi da yayi murmushi bai ce komai ba saboda ai ba za ka ta fitar da labarai kana ta fada ba tunda duk abin da annabi ya fada shari'a ne to shi ne sai da Umar yake a to shi kenan tunda dai na tabbatar da haka yace ni fa zan fita in yi kuwa yace to ka koma gida mana yace na ce wata guda zan yi ba shiga gidan ba wata guda zan yi ban shiga gidan ba kuma sai na yi wannan wata guda amma batun rantsu wanda annabi yayi na haramta abu kaza shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala yace ya warware yayi kafara in yayi kafara magana ta tare kuma sai da manzo Allah ya kwanaki 29 a wajen matan ba su ganshi ba bai gamsu ba sai da wata ya bayyana shi ne annabi ya dawo gida ya dawo gida tun da ɗakin nana Aisha ya fi kusa da masallacinsa ya fara shiga ɗakin nana Aisha radiyallahu anha ita kuma ta ce a ai ka yi rantsuwa wata guda za ka yi yau kuma kwana 29 ne saboda aka saura kwana ɗaya ita ta yi haka ne don ta tausaya masa amma malamai suna fassarawa suna cewa lokacin ba haka mace take wato in ba ka kai tunanin ka nesa ba to zai ka je ka yi kwaba sai manzo Allah ya ce ayya ashharu hakaza wa hakaza wa hakaza ya ce ai wata goma ne da goma da tara kwanaki 29 ne kun ga sai ya karantar da sai ya karantar da al'umma saboda haka namiji namiji ne balle ma a ce annabin Allah manzon Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh